Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوام سؤال البركة نامنا بركة دوانا اللوكتشي أولا يمتشي نرانر الحميس منشقة دارن جمعة wanda shine daren 24 ga watan Dhulhijja shekarar Hijira 1446 daidai da lissafin wato 19 ga watan Yuni 2025 daga wannan masallaci da ake kira da suna Masjid Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a wannan anguwa ta Dakwa dake karamar hukumar Tafa cikin jihar Niger a Nigeria kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar mu baki ne dalibai daga makarantar Darul Hadisi Salafiya dake Zaria a Nigeria wato foundation na Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah ubangije gafarta masa wannan ziyara tana da tarihi kamar da malai ambata an sa mata lokaci tun cikin watan azumi da ya gabata Allah bai nufa ba sannan aka saki sa lokaci sai lokacin kuma Allah ya jarabce ni da rasuwar mahaifiyata na mata da Allah ubangiji ya gafarta mata ya kara mata rahama ita da sauran dukkanin musulmin mu da suka riga mu Allah ya sa mu cika da imani an ce za mu yi magana akan wato gudunmuwar musulmi a wannan zamani na kalubale babu shakka al'ummar musulmi a matakin da duk suke rayuwa sawabin ka dauka a matakin ƙasa kamar Najeriya misali ko a matakin duniya ko a matakin arewacin Najeriya ko a matakin yankin da duk kake rayuwa zaka tarar cewa al'ummar musulmi suna fama da kalubaloli da yawa idan muka dubi wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ashabu sunan suka ruwaito shi da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa tatada'al umamu alaikum tatada'a alaikumul umamu kama tada'al juwa'u alal qas'a nabi sallallahu alaihi wasallama yace wa sahabbai za a yi wani lokaci wanda al'ummomi wato jinsin kafirai mabambanta za su yi ganganko za su yi hadaka su tinkari musulmai ta kowane bangare Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kaman yanda masu jin yunwa suke yin kukan kura su tasa farantin abinci gaba kowa ya dinga diba yana waftan abin da ke gaban shi wanda bayan lokaci za su yi wannan abinci illa ko su kawo karshen shi gaba kida don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta cewa al'ummar musulmi za su zo wani lokaci wanda al'ummomi daban-daban na kafirai da makiya za su taso su gaba baji ba gani sahabbai suka ce ya manzon Allah amin qillatin nahnu yawma idin shin za mu kasance yan kadan ne sai zama an fi mu yawa saboda haka ba mu da katabus nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a lakinnakum yawma idin kathiru lalle ku musulmi za ku kasance a wannan rana ko a wannan lokaci kuna da yawa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakinnakum gusa'un ka gusa'is sai sai za ku zama yawan ku yawan banza ne yawan yuyuyu ne nabi sallallahu alaihi wasallam yace kaman yawan datti da shara wanda ruwan kwata idan an gama ruwan sama ruwan da yake gudana a cikin magudana yana tahuwa da datti iri daban-daban da leda da bawon rake da tsumma da kwallon mangoro da komai zaka ga haka wannan ruwa zai dinga jujjuya su yadda ya ga dama ya kai su inda yake so tare da cewa ga su da yawa nabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wani abu cikin ma'alimin nubuwa a cikin wannan hadisi cewa lalle haka dinan sai ta faru sannan kuma ya bayyana daga cikin muhimman sabubba wanda za su haifar da musulmi irin wannan hali na jarabawa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda tsabaragen san duniya hubbud duniya wa karahiyatul maut tsananin san duniya da kuma kin mutuwa musulmai za su wayi gari su shiga cikin dabi'a ta san duniya wato san samun abin duniya ta kowace irin hanya ce ba a tantance halasci ko haram kamar yadda hadisin Bukhari yake bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wani zamani wanda musulmai mutane ba za su damu ba la yubali rajul min aina iktasaba mala za a zamanin da mutane ba za su shiga cikin wani tantancewar wai a ina suka samu kuɗin su ba amin halalin am haramin halas ne ko haram bai dane su ba su dai kawai su samu kuɗi duk sanda aka kai ga wannan yanayin sai kuma ya zama mutane suna da tsananin tsoron mutuwa ta yadda ma ba sa so su ji labarin mutuwa balantana yi maganar jihadi balantana yi maganar shahada da makamantansu to wannan zamanin babu shakka musulmai suna rayuwa a cikinsu sannan kuma waɗannan asbab ɗin wato da muke gani yanzu irin abin da Bature yake cewa immediate and remote cause akwai sabubba na yanzu-yanzu akwai kuma wanda suke tsofaffin sabubba ne wanda suka yi ta accumulating suka yi ta ƙaruwa a jikin junansu har musulmin duniya suka kai ga wannan mataki da suke ta fuskar ƙalubale da suke da yake yake tunkaran idan muka ce mai itemizing wato mu tantance ƙalubale game da kaza ƙalubale game da kaza wato da muke fuskanta watakila mu iya cewa na farko daga cikin muhimman ƙalubalen da musulmai suke fuskanta a yanzu akwai at-tahajjiyat al-fikriya wa thaqafiya akwai ƙalubale dangane da wasu tunane-tunane masu rusa addini da suka yi yawa a cikin ainihin al'umma da shubuhohi game da musulunci da karkata a cikin tunanin musulmai da kuma kawo shakka a cikin addini wato zaka ga akwai wasu wanda tayi ma suna iƙirarin su musulmi ne amma kullun abin da suke nema menene abin da za su sanya wa ƴan uwansu musulmi shakka game da ingancin musulunci shakka game da Qur'ani shakka game da hadisi shakka game da asalin wasu ibadoji shakka game da muhimmancin yin wasu ayyuka sannan kuma ga kokarin kawo wasu tunani wanda za su ruguza addinin musulunci tunani irin na atheism na inkarin samuwar Allah tunani irin na feminism nuna wa mata cewa su da maza duk ɗaya ne tunani irin na liberalism wato nuna wa mutane cewa suna da cikakken ƴancin yin duk abin da suke so tunani irin na secularism bambance tsakanin addini da rayuwa duk waɗannan tunanin zaka ga su nan mabsusa baina shu'ubil muslimin an yada su a cikin musulmai ana karantar da su waɗannan tunane-tunane a cikin ilmomin da ake karantawa da sunan ilmomin boko ana karantar da su a cikin shirye-shirye da ake a gidajen TV ana yada waɗannan tunane-tunane a cikin fina-finai da ake gani a cikin tashoshin talabijin a garuruwa da ƙarshen musulmai ana yada waɗannan tunanannuka a wuraren tarurruka sannan akwai hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda suka ɗauki gabarin su abin da kawai suke talatawa ke kuma ƴaƴan musulmi da yawa suna samun kansu bi wa'ayin aw bi ghairi wa'ayin wato consciously ko unconsciously suna sane ko ba sa sane suka tara kawai suna ansan tunanin-tunanin inda da dama cikin ƴaƴanmu mata da iyayenmu mata da matan da suke cikin al'ummar musulmi sun yadda ko suna sane ko ba sa sane sun yadda da wani element wani abu cikin wannan nazariya ta ƴancin mata a bisa salon da turawa suke son shi mutane da dama musulmai sun yadda da abubuwa da dama cikin nazariya ta ƴanci ƴanci wanda yake maftuh wanda yake open ended wanda bai da iyaka ƴancin tunani ƴancin ra'ayi ƴancin faɗan albarkacin baki ƴancin yin addini da kaga dama ƴancin yin irin tsan da kaga dama wanda ko da ya saba wa musulunci sannan gashi ana ta yada irin waɗannan abubuwa a cikin al'umma ba ji ba gani. Abu na biyu daga ciki akwai wato at-tahaddiyat al-ijtima'iyya wal-iqtisadiyya. Musulmi suna cikin jarabawa ta da ta shafi watin kalubale a cikin zamantakewa yau da kullum. Abin da shafi makwabtaka, auratayya, ƴan uwantaka da abin da ya shafi halayyar dan adam, musamman halayyar matasa, yaduwar shaye-shaye, yaduwar dabi'u irin samadugo da zina, yaduwar daba da kashe-kashe, yaduwar zaman banza da talauci, da yaduwar wato bata lokaci da ƴan uwanmu musulmi suke yi a duk inda suke da zaman karazibi. Wannan matsaloli ne a cikin al-mujtama'il islami waɗanda kuma suna kawo cikas game da gudanuwar rayuwar wannan al'umma da cigabanta, suna kawo cikas game da mai da al'ummar nan baya alhalin da ta kasance ta ce al'ummar da ke kan gaba. A da can musulmai su ne ke riƙe da tattalin arzikin duniya, su ne ke riƙe da ainihin wato ƙarfin soja da ƙarfin veto power na manya-manyan daulolin duniya. A da can misali a zamanin daular Abbasiya, Faransa da Ingila su ne suke ba musulmai jizya, su ne suke neman sulhu da sarakunan musulmai. A da can a zamanin daular Uthmaniya ta Turkiya, daula ce da ta mallaki kusan 2/3 duniya. Abin da ake ce ma gabashin Turai a yau gabaki ɗayan shi kasashe irin su Scandinavian, su Georgia, su Albania, su Afghanistan, duka kasashen nan suna ƙarƙashin ƙasashen musulmi. A da wannan ruwan da ake ce ma Mediterranean Sea, albaru a bidin mutawassit da ya ratsa tsakanin ƙasashen Turawa, ƙasashen Larabawa, ba wani jirgin Turawa da zai bi wajen sai ya biya haraji wa ƙasashen musulmai. A yanzu kuma abu da ya juya, musulmai yanzu duk su ne suke biyan waɗannan harajin. Su suke biyan farashin wannan kaskancin, su ne ba su da tacewa, ba su da katabus. Ba wata ƙasar musulmi take da ƴancin yace wani katabus yanzu sai abin da Turawa da Yahudawa da ƴan abin nan ƴan Turai ta yamma suka faɗi. To wannan yana daga cikin wato matsala a cikin zamantakewa ta yau da kullum. Haka mu kalla koda a nan Najeriya, duk da yawan mu al'ummar musulmi ba mu da katabus akan abin da za mu yi ko yadda za a gudanar da Najeriya. Wani abin ma da ya shafe mu mu musulmai a keɓance, a wasu can wanda ba musulmai ba suna yi fitowa su ce ba su yarda a yi ba, su sa ido. Yanzu kwanan nan wasu kiristoci suka tada ƙayar baya akan wata hukuma ta jarabawa da ta shafi musulmai su zallansu da ake cewa National Board for Arabic and Islamic Studies, wanda hukuma ce ta gwamnati sananniya kamar kowace hukuma, amma haka kawai ana zaune lafiya. Wasu kiristoci suka rubuta dogon Turanci suna tuhumar gwamnati, suna cewa ba su yarda a ce an ware wa musulmai wata hukuma mai gudanar da jarabawa ba. Haka kuma aka yi ta surutu shikenan, babu wanda ya gaya musu wata magana. Akwai kuma at-tahaddiyat as-siyasiyya, wato kalubalen da musulmai suke fama da shi ta fuskar shugabanci, ta yadda za ka ga cewa akwai al-istibdad as-siyasi, akwai wato mulkin kama karya da Nasarawa, Turawa da sauran alis ɗin su suke wa musulmai. A ƙasashen musulmai babu wani mutum da yake shugabanci na wata ƙasa ta musulmai. Facin yana son zaman lafiya, to sai ya haɗa kai da Turawa, sai ya yi dancing to their tune, sai ya yi rawa da irin kiɗansu. In ba haka ba, yanzu nan za su ce maƙarƙashiya a cire shi. Kalira abin da aka yi wa Mursi, wanda mutanen ƙasar ne suka zaɓe shi a ƙasar Masar, amma saboda ya nuna ba zai tafi da irin abin da Turawa suke so ba, aka kau da shi. Haka aka kau da Gaddafi, haka aka kau da Saddam Hussein, haka aka kau da Wane da Wane da Wane. Haka a ƙasar ainihin wato Algeria shekarun baya can late 80s aka shirya zaɓe, aka kafa jam'iyyar Islamic Salvation Front, wadda jam'iyya ce ta musulunci, ta ci zaɓe a bisa tsarin demokradiyya, amma aka ce ba a yarda ba, aka yi declaring ɗinsa matsayin ‘yan ta’adda, wanda su ne suka zama farkon ‘yan Boko Haram, su ne suka fara farkon buga bom kawai saboda suka rasa yadda za su sa ransu, sai suka fara kashe mutane kawai suna buga bom, ba mai ko ina. dogon tarihi ne na sa ku da tawaran da sun fi ni sanin wannan tarihi. Saboda haka duk wani shugaba a wata ƙasa da ta musulmi bai isa ya gudanar da ƙasar a bisa yadda ƴan ƙasar shi suke so ba sai da Turawa suke so. Saboda haka aka waye gari yanzu babu wata ƙasa a duniya kakaf da take gudanar da mulki ko tsarin shugabanci 100% na musulunci babu. Sai a yi abin da ya sawaka. Ya abin da suka ga ba komai suka ce to sun yarda a je a yi. Sannan kuma ga annizaati dakhiliya, rigingimu na cikin gida tsakankanin imu-imu. Wannan jam'iyya musulmai ne a cikinta, wannan ma musulmai ne a cikinta amma ana rigima. Wannan kungiya ta musulmai ne, wannan ma ta musulmai ne amma ana rigima. Wani ɗan siyasa musulmi ne da wani ɗan siyasa musulmi ana rigima. Wani sarki musulmi, wani sarki musulmi ana ta rigima. Annizaati dakhiliya tsakankaninmu suna ƙara raunata mu, suna ƙara ganin mu wato ana ganin tsarecinmu. Sannan kuma ga kuma adamul istiqrar, ba mu da tabbas akan abin da muke yi, kawai dai muna yin gyara samun sa'a. Wannan ina so ne mana wato na fito mana da hoton irin ƙalubalen da al'umman nan take fama da shi ta ciki da waje. Akwai kuma at-tahdiyatul ilamiyya, media, kafafen sada, kafafen watsa labarai, sawa'un wanda ake cewa traditional irin talabijin da rediyo da jarida, wanda ake cewa new media ko social media, wato irin waɗannan na zamani, dukkanin suna cike da ƙalubale da yake ba musulmai wahala. A cikin tashoshin watsa labarai a nan ake duk wani abu na canza surar musulunci. A cikin al'ilam, musamman al'ilam a cinematography, wato abin nan mai zan ci ne ma'aikatu ko masana'antun fina-finai suna wanda suke matsala tarihi da al'adu da zamantakewa da addini da sauran abubuwa. In suka tashi suranta musulunci za su suranta shi a matsayin wani abu makaskanci. Yanzu ko da fina-finai irin na yankunancin Najeriya da ake cewa Nollywood in ka kalla, idan za a nuna wani abu da shafi musulunci sai a nuna kaskanci. Haka nan ko da musulmai ne masu yin fim ɗin sai ga su ma babu ƙwarewar da za su iya nuna musulunci yadda ya kamata. Kai hata fina-finai da ake na tarihin musulunci, wanda ya san tarihi sai ga suna ɗauke da kurakurai masu yawa, suna ɗauke da abubuwa da suka saba wa abin da aka sani a tarihi. To balantana kuma jaridu waɗanda marubuta ne da manazarta da maƙiya wanda suke zama su yi rubuce-rubuce na canza wato surar musulunci da canza tarihinsa da faɗan abin da ransu yake so. Saboda haka duniya tana cike da ruɗani akan sanin mai musulunci, har ta kai ga ma za ka ga duk wanda ma ya musulunta ko ya gamsu da musulunci sai dai in ya yi personal reading, ya yi karatu nashi da kansa a keɓance, Allah kuma ya so shi da fatahin ya gane gaskiya sai ya gama shi da gaskiyar. Amma ba wai don abin da yake ji ko yake gani ko yake karantawa ba. Abu shakka wannan ƙalubale ne mummuna. Sannan ƙalubale ta fuskar tasirin da media ɗin take da shi wajen canza tunanin mutane. Za mu ga cewa misali a shekarun nan na baya-baya akwai yawaitar ta'addanci da kisa da zubar da jini a cikin musulmai, wanda wannan bai rasa nasaba da yawan kallon fina-finai wanda suke nuna yawan wannan abubuwa. Akwai bincike da aka yi akan haka wanda ya tabbatar da cewa yaro ko matashi ko mutumin da ke yawan kallon fim wanda ake nuna gashi nan an buga bom, gashi nan an kabo da jirgi, an harbuwa ne, an caka ma wani wuka da sauransu, zai iya developing wani psychology na al'unf na violence. Saboda haka babu mamaki dan ka ga shi ma ya yi haka. Matar da take kallon fim na kishi da rigima da faɗa tsakanin iyalai da kisa tsakanin miji da mata ko kishiya da kishiya, babu mamaki dan ka ga ta aikata haka ko ta fara tunanta yi haka. Mutumin da ke kallon fina-finai da suke nuna suicide, kashe kai ko fashi da makami ko wani abu makamancin haka, babu mamaki da ya kwatanta. Domin ko yaranka ne a gida idan suna yawan kallon fina-finai ko da cartoon ne wanda yake ana rigingimu ko ana mugun wasa, da next za ka ga suna kwatanta wannan abin. To sai da mun wannan fina-finai sun cika gidajenmu, sun cika wayoyinmu, sun cika devices mu. Sai ka ga yanzu kullun ka ji labarin mata ta kashe miji, miji ya kashe mata, kishiya ta kashe kishiya, uba ya kashe ɗa, ɗa ya kashe uba, maƙwabci ya kashe maƙwabci, kai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa, ha wayi gari mutum ya kashe mutum bai ma san dalilin da yasa ya kashe shi. Manzo an tambaye shi cewa me yasa ka kashe wani, bai ma sani ba. Wanda kuma a criminology, a ilimi na sanin halayyar dan adam dangane da aikata laifuffuka da bincike game da laifuffuka su suna cewa babu kisa without motive, ba a kisan kai, no murder is committed without a motive, kis ba a yin kisan kai sai da wani dalili mai ƙarfi. To amma aka waye gari har ana yin kisan kai babu dalili, to ne yana cikin kalubalen abin da media ta haifa mana a cikin wato a ɗabi'un mutanenmu. Ina ganin waɗannan sun isa ko, dan naga jikinmu ya fara yin sanyi cewa anya ba bala'i ne muke fuskanta ba kuwa. Kai kawai a ta lissafin fitintunu da matsaloli a tashi nan jikinmu duk ya yi sanyi, ba kyau a sanya wa musulmi karaya da damuwa har yanzu cewa kamar ma ya shiga uku ya lalace. So ake a sanya mishi nishaɗi da ƙwazo da hope da jin cewa no matter what, ko yaya ake ciki insha Allahu akwai haske a ƙarshen wannan tunnel ɗin mai duhu. Ina ganin bari mu bar su iya haka waɗannan matsalolin mu, fara tunanin menene solution. Ubangiji Allah ya sa mu dace. A cikin ɗan abin da na rerewo daga maganganun da malamai suka faɗa, abubuwan da za su taimaka wa musulmai wajen fita daga cikin wato waɗannan tarakum, waɗannan jerin gwano ko ɗorin ɗoriyan ƙalubalolin da ke kansu, na farko akwai at-tafaqquh fi din. Wajibi ne musulmai su tsaya su fahimci addini na musulunci, addini na gaskiya. Wajibi ne a kan kowane musulmai, fardan wa mujtama'an, ɗaiɗaiwan mu da kuma al'umman mu. Wajibi ne kowa ya tsaya fahimci ma ina addinin ya sa gaba. Don muka lura, wannan shi ne abin da musulman farko suka yi, suka fita daga cikin halin da suke ciki wanda ya fi namu muni. Domin a musulmin farko a zaman Makka, ka bayyana cewa kai musulmi ne ma rayuwarka tana cikin haɗari. Kamar yadda ya faru da su Bilalu, su Sumayya, mahaifiyar abin nan Ammaru ɗan Yasir radiyallahu anhu wa anha Ali Yasir, da su Zunnira da sauran mustada'afina, su Ibn Abbasin da mahaifiyarsa, kamar yadda yake cewa mu muna cikin masu rauni. Ka ce kai musulmi ne ma bala'i. Akwai wanda suke jan wuya a zalunci za su gwada maka azabar duniya. To me musulman farko suka yi? Suka tsaya suka fahimci addini fahimta ta gaskiya. Kowa ya zama ɗan makaranta. Babu wani mutum a musulman farko face ya zama ɗalibin ilimi ne shi. Mu ko yanzu kaga aka ce ɗalibin ilimi ana nufin wata tawaga ta wasu wanda ba su san ciwon kansu ba ake gani. Wanda ba su duniya ba su san me ya kamata su yi da rayuwarsu ba. Da za ka je neman aure za a ce me sana'a, ka ce ɗalibin ilimi, ya ce ba ka da sana'a. Saboda ba ta da mustaqbal. Wato sai wanda ya rasa abin yi sannan yake kiran kanshi da wannan suna. To su kuma kowa ɗalibin ilimi ne. Har ta kai ma idan mutum zai tafi wani sana'arsa ko aiki ko tafiya ko wani uzurinsa, ko zai je gona, ko zai yaɗe a katangar gidansa, sai ya wakilta wani ya ce duk abin da Annabi ya karanta yau ka riƙe, in ka dawo gida za ka koya mu. Sayyidina Umar da shi da maƙwabcinsa har yarjejeniya suka yi cewa ni in tafi kasuwa yau kai ka je wajen Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gobe ni kuma sai in je karatu, kai kuma sai ka tafi kasuwa. Duk wanda ya je makaranta, idan muka zo bayan sallar isha muka ci abincin dare, sai ya yi ma ɗayan bayanin abin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, yana cikin Sahih Bukhari. Umar yake cewa kuntu ana wa jarul li min al ansari natawabun nuzula annabi sallallahu alaihi wasallam fa yanzilu yawman wa anzilu gadan fa idza nazala ja'ani bima hadatha min khabari dhalika al yawmi wal wahyi wa idza nazaltu fa alf mithla dhalika. Haka Umar ya bada labari. Muku yanzu ka babu ruwanmu da abin da ya damu ilimi sai wanda Allah ya jarabce shi da abin kawai. Sauran mutane fa kawai su dai suna dai duniya ne kawai, in gari ya waye za su fi sana'arsu, in sun dawo su gida su yi baccinsu, shi kenan gobe ma su yi haka. In yi ila hayatu na duniya na mutu wa na haya kuma yi likura illar daha. To wajibi ne musulmi mu dawo daga wannan sumar da muka yi. Tun daga farkon musulunci na har zuwa wajen shekaru 600 na farkon musulunci, haka ilimi ya zama kalca, ya zama al'ada a cikin musulmi. Duk garin da ka je a cikin inda musulunci ya shiga, za ka tarar cewa ilimi ya yaɗu. Kalli ƙasar Andalus. Andalus ita ce Spaniya da Portugal a yanzu da wani sashe na Faransa. Da musulmai suka je suka shiga suka kai addinin musulunci, tun a shekara ta 92 bayan hijira basu gushe ba suna ciyar da ilimi gaba har ya kai ga matakin yanzu a duniyar musulunci fiye da kashi 30% na littafan da ake hujja da su a musulunci mutanen ƙasar suka yi su tafsirin Qurtubi sharhin Sahih Muslim da tattafai akan ainihin tafsiri akan qira'at al-Imam Shatibi Ibn Malik mai risala Ibn Abd al-Qayrawani malamai ga sunan mabambanta da malaman fiqh da malaman adabi da malaman tafsiri da malaman lugal arabiya daruruwan malamai aka yi a kasar kalli kasar Iraki Baghdad da Kufa da Basra wannan su ma ba sa cikin mahadul Islam kasashe ne da suke na gwarawa irinmu amma da musulunci yaje sai da ya juya su zuwa larabawa gabaki daya ya zama su ma tawaye gari ta zama ita ce mahadul thaqafal islamiyya a cikin shekaru 500 na farkon musulunci waɗannan wuraren guda biyu da Qurtuba da Baghdad sai da suka zama suna gasa da juna a matsayin kamar ka ce Amurka da Rasha ko Ingila da Faransa wajen ci gaban ilimi ya zama kuma Turawa waɗannan Turawa da kake gani sai sun taho waɗannan ƙasashen sai sun zo sun koyi Larabci don su koyi ilimi bayan musulunci kare ba shin ilimin pharmacy suke so su koya ko medicine ko ilimin geology ko geography ko economics ko menene sai sun zo ƙasashen musulmai suke koyansa a lokacin musulmai suka samu ɗaukaka suka samu ci gaba har yanzu a ƙasar Andalus akwai sauran ma'alim asariya akwai sauran archaeological abin nan sites da zaka ga alamar ci gaban musulunci tun daga architecture ne a ainihin wato engineering ne a ainihin ƙarfin soja ne a fasahar ƙere-ƙere ne har yanzu akwai sauran waɗannan ma'alim din saboda dole sai musulmai sun dawo kan ilimi na musulunci da sauran ilmomin rayuwa ba wai yin ilimi irin da muke yin shi yanzu a matsayin sana'a ba domin ilimin boko da muke yanzu wannan sana'a ce wato duk wanda kaga ya je yana yi ba wai yana yi don ilimin bane yana yi ne kawai don me zai samu bayan ilimin saboda za ka kusa kusan da suke da farin jini sun wanda ake sa ran cewa idan ka yi su to akwai yiwuwa ka samu kuɗi ko ka samu mukami ko ka zama wani babban abin a zo a gani amma duk kwas ɗin da a ɗabi'a ba a tunanin zai kawo kuɗi to za ka ga ba a cika damuwa da shi za ka ga sai wanda tsotsai ya kai shi kawai yake karanta shi Allah ya kyauta saboda haka abu na farko shi ne fahimtar addini fahimta na gaskiya da bayar wa ilimi muhimmanci don ganin cewa an gudu tare an tsira tare abu na biyu akwai kuma buƙatar ta'awun wa takatuf akwai buƙatar samun haɗin kai da taimakekeniya tsakanin al'ummar musulmi da dukkan ma'anonin abin da ake kira da suna haɗin kai wato al'ummar musulmi su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda muke kwatance da salafus salih al'ummar larabawa sun kasance kafin zuwan musulunci al'umma ce da ba ta da ƙiyada ba ta da alƙibla kowace al'umma tana zaman kanta ne ana zaman 'yan marina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihance shine farkon mutumin da larabawa suka yadda ga baki ɗayansu ya shugabance su ya zama jagoransu amma kafin su ko a garin Makka babu jagora ƙwaya ɗaya wanda yake da kalma zaka zamu ga cewa Allah madaukakin sarki yana ambatan cikin ni'imomin da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon al'amari shine da ya hada mishi kan al'ummar musulmi suka zama al'umma ɗaya Allah ya musu gori da cewa wato na same ku wato kuna rarrabe sai na maida ku al'umma guda ɗaya al'umma guda ɗaya wata ke da tunani guda ɗaya take da jagoranci guda ɗaya take da manufofi iri ɗaya amma a wannan zaman da muke yi wanda zai zama cewa kowa kansa ya sani kowa ƙabilarsa kawai ko garinsa ya sani kowa ‘ya’yansa kawai da matan shi ya sa gaba babu abin da ya shafe shi da makwabta babu abin da ya shafe shi da mutanen anguwa kai wani ma hatta waɗanda suke da haƙƙi a kansa iyaye ko marayu ko ‘ya’yan ‘yan uwa ko talakawa ko makusantansa duk bai damu da su ba kuma duk sanda aka ce za a yi wani abu na tarayya sai neme ga gare mu da za a ce ga wani masallaci ana so a gina duk musulmi su haɗu a gina shi sai gagara sai a shekara da shekaru ba a gina ba haka zamu ta tsaki wa juna muna ta zargin juna sai Allah ya kawo wani wanda ya san darajar kudin sa shi kare sai ce to abin mai aikin sai ga yayi amma mu sai mu haɗu mu shekara da shekaru mu iya ba da za a ce ga wani a cikin mu yana cikin larura ta rashin lafiya ko larura ta ainihin wato rashin abinci ko rashin abun yi haka zamu ta kallon shi muna mai izgi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba wa al-ash'ariyun tawagar ash'ariyawa mutanen su Abu Musa al-Ash'ari saboda yadda suka kware wajen at-takatuf wa ta'awun al-ijtima'i yadda suka kware wajen taimakawa junan su saboda su sun kasance a duk lokacin da aka samu yunwa ko talauci ko fatara a cikin su sai su yi shela sai a zo badala anguwa ko gari sai a ce kowa ya fito da abin da yake da shi na abinci wani ya fito da buhuna wani ya fito da tumbi guda wani ya fito babu komai ya zo kawai ya runguma hannun shi yana jira kowa ya kawo abin da yake da shi sai a hada gaba daya sai kuma a raba shi equal share kowa ya dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu akan wannan halayyar su haka mutanen Madina da menene suka mallaki irin darajar da suka samu da Allah ya yaba musu walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihi Allah ya yaba mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yake cewa ma inda za a raba mutane jam'iya jam'iya shi da ya koma ɗaya daga cikin ƴan mutanen Madina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali ya ce kar ku damu a garin ku zan rayu a garin ku zan mutu a garin ku za a yi kabari da lokacin da aka fito Makka suka ce to yanzu wannan mutumin yayi kaura ya dawo wurin mu shekara goma muna kula da shi yanzu mutanen garin su sun musulunta waye sani ma ko ba zai koma ba kai ya ce ba zai koma ba Nabi ya ji labari ya ce musu kar ku damu albaitu baitukum wa daru darukum shi gidana shine gidanku garina shine garinku me yasa suka samu wannan daraja saboda yadda suke da at-takatuful ijtimai sun taimake baki ƴan kaura da suka zo wani ko wando ba yi da shi a jikin sa riga ce kwaya ɗaya salle daga zira wando ya iso gar amma za su bashi gida su bashi mata su bashi sana'a ko ba su taɓa yi wa kowa gori ba su ce ai mun taimake ku ai kun zo nan ba ku da komai ba su taɓa kowa wannan gorin ba duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ba su dama ya ce kuna da abin da aku iya goranta mana ko ku za ku iya goranta mana in kuna so suka ce wane mu ya manzo Allah ba mu isa ba to wannan ne ba su wannan darajar da wannan martabar da hayin da ake yayin su ake ambaton su kuma hayin zama daga cikin sharadin cikar imanin mutum sai ya kaurace su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhubbul ansari min al-iman kaunar mutanen Madina yana daga cikin alamun imani saboda dole ne mu zama muna da at-takatuful ijtimai mu duba ayyukan da muke bukata a cikin al'ummar mu ko mu koyi da wasu cikin al'ummomin da muke rayuwa da su wanda suke da wannan at-takatuf din alal misali idan ka je kasashen Yarbawa south west za ka ga ƴan uwan mu musulmi na kasar Yarbawa da wanda ba ma musulmi ba za ka ga su da tsananin kishin al'ummar su da taimakekeniya duk masallacin da ka gani ko coci yana da wata gidauniya wadda ake saka wato taimako na rana-rana ko mako-mako ko wata-wata wanda kuma dole kowa da yake memba a wannan masallacin dole sai ya saka sai ka saka madadin kanka sai ka saka madadin ƴaƴanka da matanka da mutanen gidanka wannan kuɗaɗen kuma ana da tsari na me za a yi da su taimakon marayu taimakon scholarship na ƴaƴan anguwar da garin ko ƙauyen taimakon zawarawa wanda jarin shi ya kare a bashi wasu wuraren har su yi ƙarfi su kafa wasu sana'o'i kaga suna da university suna da asibiti suna da wani transportation company suna da wani private organization wani private firm suna da wani agency na abin nan na kasuwanci ko na saya da sayarwa ko na matafiya da sauransu ga sunan iri daban-daban na san duk musu waɗannan abubuwa in ka ji tarihi abu sai ka ji ya fara ne daga wani initiative kankani to mu kuwa irin wannan sai ka ga ya kasa yiwa a cikin to wajibi ne mu canza wannan tunanin idan muna so mu fita daga cikin kalubalen da muke fuskanta sannan akwai kuma buƙatar tatwiru that wato dole ne mu yi personal development ya zama ɗaiɗai wa mu mai ƙoƙari mai developing abin da zai zama zai amfani mai amfani al'ummar mu a canza tsari daga abin da aka saba na zaman banza. Wataƙila a nan a wannan yankin, duk da ke wannan yankin an ce ba a san ma ko Abuja ne ko ba Abuja bane ko, amma dai a wannan yankin wataƙila saboda kusancin mu da Bariki da Abuja da kuma nan a birni ne, sai kowa yana da abin yi. Ba na tsammanin ana akwai irin ƴan zaman majalisa da wanda ba sa yin komai, dan mutum sai yunwa ta kashe shi. Amma an ka je can mu Connaught, arewa ta gaskiya, arewan gaskiya da gaskiya, za ka samu akwai mutanen da kawai ba sa yin komai, samari ne da matasa da wanda suke cikin shekarun productive age, za su iya koyan sana'a, za su iya yin karatu, za su iya yin noma da kiwo da ƙwadago da gadi da sana'a iri daban-daban. Amma kawai su ‘yan gari ne suna zaune kawai ba abin da suke. Akwai su a Zaria, akwai su a Sokoto, akwai su a Kano, akwai su a Kaduna, akwai su a ko’ina. Wasu ‘ya’yan mutanen gari ne kawai. Kowa sai dai ya wanke kayan shi, ya kare hularsa, su fito su zauna a wata majalisa suna ƙirga motocin da suka wuce, suna faɗan farashinsu da model ɗin wata shekaru ne, suna gulman ‘yan mata da suke wucewa ta wajen. Har wata ta je ta sarƙe ƙafa ta faɗi saboda gulmanta da suke. Haka za su dinga bin inuwoyi hadare, haka za su ƙarar da shekarunsu. A cikinsu hala akwai mutane masu basira da kaifin tunanin da inda sun tashi sun yi developing kansu, za a ci moriyarsu. To wajibi ne a canza wannan tunanin. Wajibi ne a canza tunanina na cima zaune, tunanina na bambaɗanci da bara. Allah ya zikan Malam Jafar Mahmud Adam namu na Kano. Mutane yake cewa mutumin arewa ne za ka ga mutum ya zo ya ce yana roƙonka ka taimaka mashi, ya samu mata zai aure, sai kuma ka taimaka mai, ka bashi kuɗin sadaki, wataƙila ma ka bashi aron mota a ɗauki amarya, ka biya mashi kuɗin haya, haka zai je ya aure a ci gaba da rayuwa da daɗi ba daɗi. In an shekara ya zo ya sake ce maka Allah da Allah ya taimaka mana matan nan da kai mun aure fa ta haihu, ka sake ɗaukan kuɗi ka bashi ya sai rago. Ana nan Malam Jafar ya ce bayan shekara 19 sai zai ce maka wallahi Alhaji ‘yata ce za ta yi aure, yadda aka haifa ɗin nan ce, don Allah a taimaka ma a saya mata gado, kuma haka za ka sake taimakon shi. Wato shi a cikin shekaru 25 har yanzu malalaci ne, ba abin da ya iya. Abin da ya iya kawai shi ne jima'i. Wannan kuma kaga ko doki ya iya shi, ko saniya ma ta iya, ko rago ya iya shi, ba ka buƙatar sai ka yi wani ƙwazo sannan ka iya. Saboda wannan matacciyar zuciya sai an rabu da ita jama'a. Allah ya yi arziki a cikin duniyan nan, arzikin da zai ishi dukkanin bil adama da ke duniya. Kamar yadda Allah yake cewa wamin dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, babu wata halitta da ke cikin duniya sai da zama Allah shi arzikinta yana hannun Allah. Abinda Allah yake so kai ka tashi ka yi ƙwazon da sai ya gamsu da gaske ke sai baka abin da ya kamata. Saboda haka wajibi ne mu daina ɗabi'a ta zaman banza da raina sana'a da son ci na banza. Da zaran wani ɗan uwanmu ya samu shikenan, kawai sai mu zo mu yi ɓamɓame shi, yadda ka san ƙudaje sun ga ɗan yanka shi shikenan. Ba dama wani namu ya taho Abujan nan ya samu wani abin yi, sai mu zo kawai mu kewaye shi, sai dai mu dinga bacci a wani kwata, kawai ana ba mu abinci muna ci, muna yin masu gadi, rashin kunya da direbobin shi da sauran ‘yan gidan. Ai, uwanmu ne ko ɗan garinmu ne ko ɗan jam'iyyarmu ne, in ya ƙi ba mu a ce ba yi da kirki. To wannan zaman banzan da rashin tunanin wajibi ne a daina shi. Dole kowa ya tashi ya yi hoɓɓasa ya ga cewa ya nemi abin da zai rufa wa kanshi asiri. Idan Allah ya ƙaddara kuma har ma ya samu abin da zai iya yin wasu buƙatu bayan rufin asiri ne da kullum. Sannan kuma akwai buƙatar a samu wato muwajahatu shubuhat wal iftira'at. Mun ambaci cewa akwai wato shibohi da aka yada da yawa akan musulunci, akwai maganganu da aka faɗa akan addini wanda suke shawwaha addinin musulunci, tun daga cin abin da kafirai suke faɗa da wanda munafikai suke faɗa da wanda ‘yan bid'a suke faɗi, irin suka da ake wa Alƙur'ani a yau da irin suka da ake wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Gashi nan da ‘yan ƙalaƙatu da ‘yan kaza da ‘yan kaza, kowa ya cacimo hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana suka su. To wajibi ne a samu masana da za su goge a cikin ilimi, ba ‘yan harigido da ‘yan hayaniya da ‘yan sa kai, ba a buƙatar ‘yan sa kai a nan wajen. Waɗanda za su dinga shiga cikin rigan malamai suna ɓarna ba, a'a, malamai gogaggu wanda za su yi rubutu, wanda za su yi jawabi, wanda za su karantar, wanda za su maida martani, wanda za su wayar da kan mutane su yaye shubuhohi da ake yadawa a cikin musulunci, wanda za su ainihin warkar da musulmai ta wannan fuska. Wanda kuma irin waɗannan malaman ba za a iya samar da su ba sai an samar da ingantattun makarantu. Makarantu za su karantar da ingantaccen addinin musulunci tun daga mataki na ƙasa har zuwa mataki na sama. Sai kuma an samar da wato kayan aiki da ake bukata. Sannan kuma sai mun sadaukar da ƴaƴanmu sun koyi ilimin nan. Ya zama da cewa kamar yadda ake sadaukar da yara su zama likitoci, su zama injiniyoyi, su shiga soja, su shiga aikin custom, ana ganin cewa waɗannan yaran rayuwarsu ta yi albarka, to wajibi ne kuma wasu yaran su kuma a sadaukar da su, su karanta Alkur'ani, su karanta sunna, su karanta fiqhu, su karanta tauhidi, su zama malamai na musulunci na gaskiya. Kai ya zama cewa malaman musulunci kawai wasu get crashers ne, wasu wanda tsautsayi ya kai su ga malanta ne. Irinmu duka mu tsautsayi ne ya kai mu, mutuwar malam albani ta kawo mu wannan tsautsayi. Akwai wanda kuma za ka get crasher ne kawai, ganin shi aka yi daga zuwa NYC a gashi ya da fasaha kawai aka ce zo kai wa'azi, shikenan sai ya zama mai wa'azi, daga nan ya dawo garinsu ya ta cara. To waɗanda dama tun farko an sa su ne a tsarin wato su zama masu wa'azi. Malam musulunci da kake ji da yawa a yanzu kullum ake ambaton sunansu, ake yabansu, ake shi musu albarka, haka iyayensu suka yi musu, fara tun da kan Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, waɗannan malaman duka uwayensu mata su ne suka ɗauke su suka kai wa malamai su cewa ga ‘ya’yanmu muna so a koya musu karatu su zama malamai. Ba wai irin yadda mu kawai sai dai a ce yara su je Islamiyya yamma ko har da Asuba da Lahadi, wannan suna yi ne kawai kafin su yi wayek, kafin su yi wayek kawai, ba wai don suna yi ne don ana so su yi ba, kawai don ba su da aikin yi na wannan lokacin. Haka Al-Imamu An-Nawawi baban shi ɗan kasuwa ne, ya sa shi a shago yana jire masa shago, sai wani mutum ashe malami ne yana zuwa wajen shagon ya siyayya, in ya zo sai ya tarar da yaran nan, shi kuma ya ta nazari ko a cikin littafi, yaran ba ruwan shi da kasuwa. Har wata rana ya gamu da baban yaran ya ce wannan yaran bai dace da kasuwa ba, hankalin shi baya kan kasuwanci, ka ɗauke shi ka kai shi makaranta, in Allah ya so, idan Allah ya sa albarka a rayuwarsa, duk duniya sai an ji labarin shi. Wannan bawan Allah ya yi wannan firasar. Imam An-Nawawi shekararsa a duniya duka 34 ne, duka shekarunsa, amma waye bai ji labarinsa ba, littattafan shi ina ne ba su kai ba. Ana ganin a duniyar musulunci in bacin Alkur'ani ba littafin da ya kai Riyadus Salihin na yaduwa a cikin musulmai a yanzu, ina ne za ka je baka ji ana karantar da shi ko ana karanta shi ba? To ka kaddara idan Allah ya taimaki Imam An-Nawawi, Allah ya anshi aikin nan nasa, Allah ya sa, Allah ya karba, ka san wani irin lada yake samu a wannan karatun da yake Riyadus Salihin da arba'una hadisa da azkarun nawawi da sharhin sahih muslim da wata talibina da sauransu. Sannan shi kanshi mutumin da yayi wannan firasar shi ma yana da lada, addalu alkhairi ka fa'ilihi. Haka Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani dan attajirai ne, baban shi babban attajiri ne, amma sai ya ga yaron yana da najaba, yana da kwazo da kulafuci akan ilimi, sai ya ce to wannan ba za mu sa shi a kasuwa ba, bari a cire shi daga kasuwa a kai shi makaranta. Har baban zai rasu yayi wasiya ya ce Muhammadu, na bar wuri kaza a cikin dukiyata, a cikin kasuwata, baya cikin gado, abinda zai ci gaba da rayuwa a kai kenan, saboda haka bai taɓa yin sana'a a duniya da zai ci abinci da ita ba, sai dai ya karantar kawai. Shi ne zama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani da kaji ana labari. Saboda haka ya kamata ya zama muna da wannan tunanin, ba wai irin yadda yanzu kawai muke ɗauka ‘ya’yanmu su yi haddan Qur'ani kawai don mu yi alfahari, don kawai a yi musu walima, a yi musu biki, a raba souvenir, a yi hotuna a cikin dangi, a dinga zuga ka ana cewa yanka alarmomi, amma daga nan iyakacin su da Alkur'ani ke. Da za a ce to bayan wannan alarmancin, to a kai shi makarantar da zai koyi ilimin addini, ya samu fandisho na zama malamin musulunci. Amma daga nan sai ka ji kawai ya zama likita, ta zama nurse, ta zama ta aure ya cinye ta, ya zama injiniya, wani ma ya shiga soja. Dan aka je gidan soja ma ba Imam Department za a kai shi ba, saboda haka ya rabu da Alkur'ani, sai dai tarihin cewa ya taɓa yin hadda. Kaga wannan wahala kawai aka ba malaman hadda. Saboda haka muna buƙatar samar da wato ilimi na addini ga ‘ya’yanmu da sadaukar da su don su zama malamai da za su yi addinin musulunci aiki. Haka nan kuma akwai buƙatar ƙwazo wajen aiki al'amalin jihad. Komai za a yi a yi shi da gaske, a yi shi da itiƙani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son bawa wanda komai idan zai yi sai ya yi, sai ya yi da gaske. Allah ya ji kan Malam Albani nan. Wani daga cikin filosofin rayuwar Malam Albani. Duk abin da za a yi bai yarda a yi shi sama-sama ba. Wato, kamar da yake cewa mu faɗa ma a gunmu addini ne, ko faɗa ra'ayi to sai an yi shi kamar sallah. Wato, ba za a yi shi da wasa ba, kuma ba za a yi shi ana fatan za a daina ba, sai da hali yayi. To, da haka yanzu ma komai za ka yi, ka tsaya ka yi shi da gaskiya. Komai za ka yi kuma koyin za ka fara ba ka makara ba. Wato, da yanzu za ka ce bari ka ɗauki ɗamarar, bari ka fara haddan Alƙur'ani. Inda za ka dinga haddasa aya ɗaya kullum. Daga nan zuwa baɗuwar haka sai ka da tarbiyyar Alƙur'ani shi kwana 300 da wajen 60 sai ka haddace abu mai yawa, sai ka haddace kamar izu 10 wanda ya ishe ka kai malanta, ya ishe ka kai kafafa cewa kai ma ka yi Ƙur'ani inda ka san abin da kake karantawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya karanta Baqara da Ali Imran ya fahimci abin da ke cikin su malami ne. Saboda haka komai za mu yi da gaskiya. Akwai abubuwa da dama da muke muna ɗaukan su da wasa, ba ma ɗaukan su da gaske, ba ma ɗaukan ya kamata a ɗauke su da gaskiya. Musamman abin da ya shafi addini, ko ya shafi makomanmu, sai ga muna ɗaukan su da wasa. Saboda haka sai ka ga malami ya zo, ya zauna a masallaci ko a islamiyya zai karantar, sai ya riga ɗaliban zuwa. Karatu ko dama irin na masallaci ne wannan na magariba da isha, wani masallacin za ka ga daga mai karatun sai mai rikodin. Sai ladan da yake jira a gama ya kira sallah. Sauran mutane kuma duk suna bakin masallaci suna tana tsauyin su. Kuma abin da ke faruwa nan ba su iya ba fa. Ba su iya ba, ko da sun iya ai akalla zama a wurin ilimi na musulunci yana da falalarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mutanen da su tare a cikin masallaci, daki cikin dakunan Allah, suna kan littafin Allah, suna kokarin mudarasarsa, face Allah ya aiku musu da nutsuwa, face Allah ya aiku da mala'iku su lullube su, face Allah ya gafarta musu, face Allah ya ambace su a wurin mala'ul a'la. Kaga wannan ma falala ce ko da ka iya. Ko da ka iya kuma in ka ji an ƙara faɗa ka tabbata shi abin da ka iya daidai ne. Ko kuma ka ji an faɗa ya saba wani ka gane shi abin da ka iya kuskure ne. Ko an faɗa a tuna maka ya zama yanzu ka tuna da kuma ka manta. Amma za ka ga mutane ba su damu da wanda ya shafi addinin musulunci ba. In ana yi kawai suna ganin wata sabga ce ta wasu waɗanda ba su san abin da suke ba. Sannan akwai buƙatar a tau'iya wa da'awa bil hikmati wal mawidatil hasana. Akwai buƙatar mu tashi mu yi da'awa, mu kira zuwa ga musulunci, kuma kyakkyawan kira, kira da dukkanin atrafinsa, wa'azi na cikin gida wanda ya shafi musulmai isu-isu, wanda za a yi ma maza, a yi wa mata, a yi wa yara, a yi wa manya, a yi wa dattawa, a yi wa matasa, a yi wa 'yan siyasa, a yi wa talakawa, kowa a yi mishi wa'azi da gwargwadon abin da zai gyara alaƙar shi da Allah, gwargwadon abin da zai gyara duniyarsa da lahirarsa don ya tsira. Sannan kuma wa'azi na shigo da mutane cikin wannan alkhairi na addinin musulunci. Biranenmu na musulmai kewaye suke da ƙauyuka da dazuzzuka da rigage da alƙaryu wanda suke cike da jahilci da kafirci. Akwai mutane da dama waɗanda ba su taɓa jin labarin musulunci ba. Akwai wanda kuma suna musuluncinsu kawai a suna ne. An haife su a cikin musulunci amma ba su san komai game da shi ba. To wajibi ne mu tashi mu je mu yi aiki wajen ganin cewa mun yaɗa wannan addini a duk inda ya kamata a yaɗa shi. Alhamdulillah akwai waɗanda za ka ga ƙungiyoyi ko ɗaiɗaiwar mutane suna iya ƙoƙarin da suke yi, amma dai akwai buƙatar ƙara ƙaimi da tashi tsaye wajen ganin cewa ainihin wato an yi aikin da ya kamata wajen ganin an yaɗa addinin musulunci ya shiga kowane lungu don mu samu alkhairin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fiye maka a baka raƙuma a jajaye. Abu na ƙarshe da nake ganin zan ambata a wannan bigirin shine wajibi ne musulmai idan suna so su dawo cikin hayyacinsu at-tamassuk bil akhlaqil hasana wal adabi wal qimmil islamiyya al fadila. Wajibi ne musulmai mu riko da dabi'u da halaye nagari na mutunci na sanin ya kamata wanda da an gan mu ko an yi mu'amala da mu ko an yi hulɗa da mu za a ga aikacen muna kwatanta musulunci wajen gaskiya da riƙon amana da sanin ya kamata da mutunta na gaba da dattaku da haƙuri da kyautatawa da sauran halayen da duk mun san cewa halaye na kirki ne mu guje mu kuma halaye na banza da munanan ɗabi'u waɗanda za su bambanta mu da wanda gujewa hakan zai manta mu da sauran wanda ba musulmai ba a waye gari a ce musulmi yana yin barnar da kafirai suke saboda haka ko da wani musulmi dan uwan shi ya zo ma kafirai wa'azi sai su ce to ai da yan uwanku muke wannan abu tare muke shan giya tare muke neman mata tare muke caca tare muke zina da su tare ake cuta a gwamnati tare ake komai saboda haka mai bambanci tsakanin mu da su kawai mu zo masallaci su su tafi coci to wajibi ne musulmai mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu irin yadda sahabban nan suka gyara ɗabi'unsu da halayensu har ya zama na idan sun je wani gari ko wani waje ba sa farawa da wa'azi ba sai an yi hulɗa da su an ga irin halayyarsu halayya ta ba mutane sha'awa sai a ce mu ko muna so mu shiga irin addinin kuɗin nan da ya koya muku irin waɗannan halaye amma kar musulmi ya zama cewa babu halaye na gari tare da shi domin ana neman wani suna da za a ba wa musulunci sakan ne da za a ba wa musulunci ko substitute na zaba musulunci shine halaye na gari da za a ce bayan musulunci wani suna za a sa wannan addinin sai a ce addinin halaye na gari domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq Allah cewa wa innaka la ala khuluqin azim dan wa masa albarka kan na cika mu da dogon zance wanda bana fata ya zama yayi tsayi tsayin da zai mantar da gaban shi mantar da mu bayan shi ko musamman akwai iyayenmu da malamanmu da abokan tafiyarmu wanda nake fata su ma za su tufa albarkacin bakinsu a cikin wannan magana da na yi abinda na faɗa yake daidai ya dace da shari'a na fata Allah ya ba mu ladan shi ni da ku gaba ɗaya abinda kuma ya saɓa ya zama kuskure ne ko rashin fahimta ne ko ƙarancin sani ne ina fata Allah ya gafarta mana zunubaina da ni da ku Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah kuma ya fitar da mu musulmai daga wannan yanayi da muke ya kai mu cikin yanayi mafi kyau mafi alkhairi wanda zai samu damar yin addininmu da rayuwarmu cikin salama Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.